This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 15 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, Amurka da sauran muhimman kasashe masu shiga tsakani irin Masar da Qatar na bada himma wajen ganin Isra'ila da Hamas sun cimma yarjejeniyar kwanci damara. Ana danganta saurin dannawa cikin kasar Rasha da sojojin Ukraine suka yi da tsabar kwarewar hukumar leken asirin Ukraine din da kuma ingancin makaman yakin da Amurka ta samar ma Ukraine. Sannan kamfanin manhajar Google ya ce wata kungiyar kasar Iran mai alaka da dogarawan juyin juye halin kasar na kokarin yin kutse ga akwatin sakonnin internet na wasu muhimman mutane a Amurka.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa a jamhuriyar Niger an tabbatar da mutuwar mutane 53 da mota ta faɗi da su a cikin wani kogi yayin da suke dawowa daga kasuwa.
Yau ne kasuwa take ceto motoci sai su tura 30. To yanzu sun zo bisa kan hanya kuma ni kogi sai ko da sun kazo ya cika da mota bi sun shigo sai sun ka kasa wucewa sai mutane ruwa sun ka jikirgin su sun ka tai da su.
To yayin da wasu 'yan Najeriya musamman masu sana'o'i ke cewa zanga-zangar da aka yi a kasar babu abin da ya janyo illa asara, wani lauyin kare haƙƙin ɗan adam shi ko cewa yake.
Tabbas zanga-zangar ta biya kudin sabulu tun ma kafin a fara, saboda amfanin zanga-zanga ko manufan zanga-zanga shi ne ana so a yi don a sanarwa da mutane da al'umma da gwamnati abubuwan da ya fi damun al'umma. Da kuma talakawan gari.
Muna kuma dauke da tattaunawa da wasu matasa da ke halartar shirin koyar da matasan salon shugabanci na yali da ake yi a nan Amurka. Kamar kowace safiyar Alhamis, yau ma muna tafi da shirin domin iyali na Alheri Grace Abdu. Shirin da yau zai ci gaba da duba batun dokar kare ƙananan yara a Najeriya. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Amurka da sauran muhimman kasashe masu shiga tsakani irin Masar da Qatar na bada himma wajen ganin Isra'ila da Hamas sun cimma yarjejeniyar kwanci damara don kawo ƙarshen yakin da aka shafe watanni wajen goma ana yi sanadiyar harin da Hamas ta kai kan Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoban bara. Hamas, wadda Amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci, ta bayyana cewa ba za ta halarci zagaye na baya-bayan nan na tattaunawar da aka shirya yi a Doha babban birnin kasar Qatar a yau din nan Alhamis ba. Mun yi tsammanin masu shiga tsakanin za su gaya mana cewa Isra'ila ta amince da tayin da aka yi, kuma ya kamata ma a duk wata tattaunawa ta kasance kan batun tsarin aiwatar da yarjejeniya ne da kuma jadawalin, amma ba kan wani abu kuma da sabo ba, a cewar babban jami'in harkokin siyasa na kungiyar ta Hamas Usama Hamdan. Fadar shugaban Amurka ta White House na nuna alamar kwarin gwiwa kan yiwuwar tattaunawar ta gudana. Ana danganta saurin dannawa cikin kasar Rasha da sojojin Ukraine suka yi cikin mako guda da tsabar kwarewar hukumar leken asirin Ukraine din da kuma ingancin makaman yakin da Amurka ta samar ma Ukraine. Wasu manazarta na ganin sojojin ma za su iya saurin dannawa fiye da haka muddin Amurka ta amince su amfani da makamai mafiya inganci da ke wurinsu. Sojojin Ukraine sun ci gaba da dannawa cikin fadin yankin Kursk zuwa jiya Laraba, wadda ita ce rana ta tara da fara irin wannan kutse cikin kasar Rasha, wanda rabon a ga irinsa tun lokacin yakin duniya na biyu. Yanzu sojojin Ukraine na rike da kilomita 1,000 murabba'i na yankin kasa da kuma ƙauyuka sama da 70 a cikin kasar ta Rasha. Bataliyoyin sojojinmu sun ci gaba da kai farmaki a cikin yankin Kursk, a cewar babban kwamandan sojin Ukraine General Oleksandr Siski ga shugaba Volodymyr Zelensky a yayin wata tattaunawa ta kafar bidiyo jiya Laraba. Kamfanin manhajar Google jiya Laraba ya ce wata kungiyar kasar Iran mai alaka da dogarawan juyin-juyin halin kasar ta yi ta yunkurin yin kutse ga akwatin sakonnin intanet na mutane wajen 12 waɗanda ke da alaka da shugaban Amurka Joe Biden da tsohon shugaba Donald Trump tun daga watan Mayu. Wato sashin sa ido kan barazanar kutse na kamfanin manhajar ya ce har yanzu kungiyar na ta kokarin yin kutse ga mutane da ke da alaka da Biden da Trump da kuma mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris wadda ta maye gurbin Biden a watan jiya a matsayin yar takarar shugaban kasar jam'iyyar wato a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat bayan da ya janye. Google ya ce waɗanda aka auna a yunkurin kutsen sun haɗa da jami'an gwamnati na yanzu da na da kuma jami'an yakin neman zaɓe. Wannan sabon bayanin da ya fito daga sashin nazarin barazanar kutse na kamfanin na Google ya tabbatar da rahoton kamfanin manhajar Microsoft na ranar Juma'a wanda ya bayyana cewa akwai wani yunkurin kutse ga harkokin zaben shugaban kasar Amurka na wannan shekarar daga wata kungiyar kutse ta kasar Iran.
Anjima kadan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniyan. Amma kafin nan, yanzu haka a jamhuriyar Niger ana ci gaba da neman gawarwakin mutane da ruwa ya ja su a garin Dan Ali Gabda Talamasis a cikin jihar Taiwa, inda aka tsamo kusan gawarwakin mutane 53 a yanzu tare da ceto mutane da suka nitse a cikin ruwan a lokacin dawowarsu daga kasuwa. Kuma tuni hukumomin jihar da ministar agaji ta kasar suka garzaya zuwa wannan yankin. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai rahotannin da muke samu daga hedikwatar jihar Taiwa, ministar agajin gauga ta kasar jamhuriyar Niger da gwamnan jihar Taiwa sun garzaya zuwa garin Dan Ali da ke kusa ga garin Talamses a cikin jihar ta Taiwa, inda kogin da ke wannan yanki ya yi awan gaba da waɗansu motocin 'yan kasuwa da ke dawowa daga kasuwar Talamses, inda suke wannan lokacin hakimin garin Talamses ya ce sun kai tsamo gawawwaki 53 da ceto mutane tara da ransu, kamar yadda ya yi mini ƙarin bayani ta wayar salula.
Sunana Raliyu Abetan, jiya da marce da yamma za ni ce maka akwai motoci wannan da sun kato nan kasuwar Talamses. Yau ne kasuwa take cito motoci sai su taho turar Talata. To yanzu sun zo bisa kan hanya ko ni ko giri sai ko da sun ka zo ya cika da ruwa mota biyu sun shigo sai sun ka kasa wucewa sai mutane ruwa sun ka yi ƙarfin su sun ka tsaye da su.
Zuwa wannan lokaci ne wannan abin ya faru.
Kusan mangaribi.
To muna yin musan kamar zuwa ke yanzu yalla mutum nawa aka gano sun rasa rayukansu.
To ga yanzu dai muna abinda an ka gaya muna wannan da sun ka san babban suka rage mu dan gaskiya ana ta mamu mutum 53.
Ana ci gaba da neman sauran gawawwaki ko kuma
akwai motoci wadanda sun ka to kasuwa basu samu dama sun ka shigo ruwa ba su ketoro sai sun ka tsaya can da su da passenger su da mutane an tunga wacce na wani wurin da kogi yake yake ana ce mishi gari Ali da mutane wannan tunga su ne da sai sun ka tashi sai su kai ta hido ga gawayen mutane amma masu rai masu ciko su insha Allah.
Kamar an kai ceto mutum nawa waɗanda ke da rai?
To da sayan nan da yan kirin an ce mana an ceto mutum tara waɗanda su an tardo su ne bisa ita ce an hido su amma akwai waɗanda sun kai ta su da kansu ba sai da an kai ceto su.
Wani mazaunin garin na kusa da yankin Dan Ali yana cewa wannan kogin daman fa ba abi ta cikinsa da zaran ya kwaso ruwa.
Dama garin Ali kullum in ya ɗauki ruwa fa gaskiya motoci ba su shiga. To ga wanga karo daidai ramon ayi ya ɗauko ruwa sai duka motocin suka shiga sai suka mutu ciki. Suna nan ciki sai kuma ga wasu ruwa kuma tahe masu yawa da ƙarfi kuma sai suka zukkuce motocin da fasajen ciki. To shi ne kaka ga sanadin suka mutu hakan ga.
A lokacin haɗa wannan rahoton muna samun labaran da ke cewa shugaban ƙasar ta jamhuriyar Niger Brigadier Abdurrahman Chani bugu da ƙari shugaban majalisar ceton ƙasa ta CNSP ta soja mai mulkin ƙasar ya aika da sakon ta'aziyya ga mutanen yankin da wannan ibtila'in ya afka ma tare da kai musu agajin gaugawa. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Ta gaida haro da mamman bako da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Ibrahim da ƙarin labarai.
To baba, bayan da garin Unguro Soye da ke karamar hukumar Bama ta jihar Barna Najeriya ya yi shekaru sama da goma ƙarƙashin 'yan Boko Haram da suka kwace shi, yanzu an samu tsugunar da iyalai wajen 500 a garin, kuma za a ci gaba da yi a wasu sabbin gidajen da gwamnatin jihar ta ginawa ko take kuma ginawa. Da suke bayyana ma wakilin muryar Amurka Ibrahim Mustafa yadda suke ji bayan sake tsugunar da su da aka yi, wasu daga cikin mutanen sun nuna matukar farin ciki tare da alkawarin kama sana'a da kuma noma ga dangadan.
Ya yi mana alkawari cewa zai gina mana gida, ya gina ya kawo mana kungin alkawarin sai Allah ya cika masa nashi ma.
Wa yanzu haka makamar zai yi kuka birnin da nake ji, kamar yi kuka. Na gode. Insha Allah za mu kokwarta mu ma za mu yi noma. Insha Allah ba za mu sa shi kunya ba.
Sande mai noma su tuna. Kirma bula ne fandiyana, kinin mai fandiyana. Sai gariya.
A jawabinsa, shugaban hukumar tsugunar da mutanen garin Abba Jato ya bayyana farin cikinsa da ma godewa gwamnatin jihar Borno wajen samarwa al'umma yankin gidaje da makarantu da sauran abubuwan bukatu.
Insha Allah in the next 2-3 months we shall complete.
A jawabinsa, gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Azulim ya bayyana cewa nan da watanni 2-3 zai sake gina sauran yankunan da yanzu haka al'ummomin su suka gudu saboda rashin tsaro da hare-hare da ake kai musu. Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim.
Kuma da lakai kuma a gaishe ka Ibrahim daga karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da lakai zuko bari mu sake waiwayar rahotannin mu. A daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya musamman masu sana'o'i ke cewa babu abin da zanga-zangar da aka gudanar a kasar a kwanan nan ta kawo, wato in ba asara ba, saboda babu ɗaya daga cikin bukatun da masu zanga-zangar suka samu daga gwamnati ta biya musu. Deji Adeyanju, wani lauyan fafutuka kare dan haƙƙin dan adam ne a kasar, ya ce tabbas kwalliya ta biya kuɗin sabulu a zanga-zangar.
Tabbas zanga-zangar ta biya kuɗin sabulu tun ma kafin a fara, saboda amfanin zanga-zanga ko manufan zanga-zanga shine ana so a yi don a sanarwa da mutane da al'umma da gwamnati abubuwan da ya fi damun al'umma da kuma talakawan gari. To abin da ya sa na ce zanga-zangar nan ta biya kuɗin sabulu shi ne ko kafin a fara zanga-zangar ranar August, daga watan August, duk kowa a kasa ya riga san cewa ga abubuwan da ya damun mutane kuma ga irin jaran da ake bukata, da duk abubuwan da 'yan al'umma suka magana cewa ana so gwamnatin ta dau mataki dan su jara, kowa ya riga ya sani. Kuma da aka fara wannan zanga-zangar ranar daga August, kowa ya san cewa 'yan zanga-zanga a kasar nan ba wanda basu fada ra'ayinsu ba, ko a Kano, ko a Borno, ko a Kaduna, ko a nan birnin Abuja da Lagos, ko ina al'umma sun fada abin da yake damunsu. Kuma ya kamata a ce gwamnati ma bai kamata a zo a ce wai gwamnati ma ya bar kafin ranar zanga-zanga, kafin gwamnati ta saurare su. Abin da ya sa kenan na ce zanga-zanga ta yi tasiri. Kuma da ce gwamnati tana jin wahala da mutane suke ji, so ai saboda ita gwamnati, saboda mutane ne ake kafa gwamnati. Amma wannan gwamnati bata do 'yan kasa da maimanci ba, abin da ya sa kenan gwamnatin nan bata dawo da talafin mai ba. Bata janyo talafin da take ba electricity ba, da duk sauran abubuwan da suke damun mutane. Da a ce gwamnatin nan tana da gaskiya, irin jami'an tsaro da ta fito da shi lokacin zanga-zangar nan, da ta kai duk wannan jami'an tsaro zuwa Sokoto Kebbi Zamfara, inda muna fama da rashin tsaro. Ga Kaduna, wurare a Kaduna da yawa al'umma ba sa iya su je wurin, amma ashe muna da irin wannan tsaro a ƙasa shine ba kai mutanen nan Zamfara ba, inda kullun batagari suke banna, ana sato mutane ko daga kauyuka da duk abubuwan da yake damun mu a ƙasar nan. Ashe da gangan gwamnati take yi ba ta so rashin wannan abubuwan nan da ƴan ƙasa suke fama da shi, irin rashin tsaron nan ta daina.
Deji Adeyanju kenan, wani lauya mai fafutukan kare haƙƙin ɗan adam a Najeriya. Abokiyar aikinmu Hawwa Sharif ta tattauna da wasu matasa daga Najeriya da suka halarci taron wato wani shiri na koyar da matasa salon shugabanci a fannoni daban-daban a nan Amurka. Isa Dahiru Gidan Ɗalla yana ɗaya daga cikin wato matasan da suka kawo ziyara a ɗakin shirye-shiryenmu a nan VOA, wanda aka tambaye shi menene yake yi domin amfanin jama'arsa kafin ya halarci wannan shiri. Sai ya ce,
abin da na karanta shine kimiyya da fasahar harhaɗa magunguna, wanda a turanci ake cewa pharmacy ko pharmaceutical sciences. To da na karanci wannan abun sai ya zama na amfani da kamar ilimi na na'ura mai kwakwalwa wadda ake cewa computer, da kuma ita yaran da computer din take ji, nake kirkiran wasu abubuwa da nake sa ran za su zama kamar canji ga shan magani. Fasahar da na kirkira wadda ta sa na samu na shigo America ta dalilin wannan abun shine abin da na yi a shekarar 2023. Na kirkiri wata na'ura wanda mutane wanda suke da yoyon fitsari suke amfani da ita. Duba da yadda maganin yoyon fitsari ya yi tsada, kuma babu mali a inda nake, sai Allah ya taimake ni na kirkiri wannan fasaha wadda ta zama kusan a fadin Africa ma babu wannan abun da aka yi irin wannan. To wannan abun sai ya bani dama ya zama na samu gurbi a cikin waɗanda za su zo daga Afrika su zo America domin su koyi fannin da ya shafi kasuwanci na irin waɗannan abubuwan, wanda ake ce ma wearable device, ma'ana abubuwan da za ka sanya wa jikinka wanda za su zama kamar su ne canji ga shan magani. To wannan shi ne kamar abin da ya sa na samu shiga cikin wannan tafiya.
Na'am, masha Allah. To bari mu bari ka numfasa mu dan ƙara zagayewa wurin Zakariya Haruna Liman Ƙaura, tunda shi yanzu ya dan numfasa, sai mu dora da shi. Mallam Zakariya Haruna, menene ka koya a wannan karatu ko wannan bita da kuka zu kuke a nan Amurka karkashin wannan shiri na Yale?
Dama gaskiya abun da nake can gida muna yin kokari mu ga mun fadakar da mutane akan ita mincece demokradiya, sannan kuma muna yin wayar da mutane akan su san yancin kansu a gida akan harka ita demokradiya, sannan kuma su shiga cikin harkokin demokradiya da kuma siyasa yanda za su iya kawo canji. So da muka zo nan dama akwai fanni daban-daban. So ni an mun zo mun yi training a fannin ita demokradiya din, yanda za a dinga yin bamu training. So abin da muka koya gaskiya, mun je mun kai ziyara ga 'yan siyasa na America, kamar mun haɗu da senator, mun haɗu da mayo, wato kamar irin shi ne lokacin 'yan magajin gari. Mun ga yanda suke aiki, mun ga yanda 'yan majalisa suke yi, kuma mun je ziyarci daban-daban kamar irin na kotu. So duk mun samu experience ya suke yi, yanda abubuwan da muka ga suna yi za mu iya komawa gida domin mu gaya mutane cewa ga yanda ake yi can, sannan kuma ya kamata mu yi kokoyo da su.
A gaida Hawwa Sharif da bakin nata, wannan shirin na zuwa ne daga nan Washington DC. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka san ka bai ba ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Ita kullu ba ka aiwatar da kanta, dole akwai mekanizm din da su za su aiwatar da ita, su waye? Hukuma.
Akwai rashin kula da rashin sanin darajar ɗan ma, tunda ɗa amana ce. To kaga da dokar da mai ne kamata a fara hukuntawa,
tunda abu ne na al'umma a dawo grassroots. Mai unguwa yana da matakin da abin da zai ga wanda zai taka, da kaci yana da shi, sarki yana da shi.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fatar iyali na lafiya. Sashen farko na dokar kare haƙƙoƙin ƙananan yara na cewa wajibi ne a ba yaro fifiko a duk batutuwa ko yanayin da ya shafi ƙaramin yaron. ya kuma ci gaba da bayyana cewa wajibi ne iyaye ko mai kula da yaro su ba yaron kariya da yake bukata. To sai dai kamar yadda bakin da shirin domin iyali ya gayyata domin nazarin tasiri ko akasin haka na wannan dokar a Najeriya suka bayyana, har yanzu ana yi wa dokar mummuna fahimta. Yau ma muna tare da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista Bilkisu Ibrahim Suleiman, shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano, da takwaran aikinta barista Ibrahim Shedi, tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na kasa reshen jihar Kano, da kuma magidanci da ke wakilta iyaye a wannan zaman Malam Aminu Muhammad Adam. Barista Ibrahim yana bayani kan abin da dokar ta kunsa lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan a tattaunawa da wakilinmu na birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta.
Akwai wasu daga cikin sections din da na chapter 4 ne aka dauko aka saka
na
constitution, na fundamental right. To idan an zo akalla idan abu ya shafi yaro, bayan an faɗi cewa under chapter 4, sannan kuma a ce under child, under section kaza na child act, kana ganin ta zaka san to law din nan fatana gudanawa, amma ba gudanawa ta kwata-kwata, ba aiwatar ita kuma law ba ta aiwatar da kanta. Dole akwai mechanism din da su za su aiwatar da ita, su waye? Hukuma. Ji yasa ake cewa da yan sanda da sauransu law enforcement agent. Sun ga wani yaron an je an kulle shi a wani guri, an hana shi abinci a abun nan, su dauke shi ai rescue din shi kamar yadda law din ta faɗa. Haka ga akwai abubuwa masu kyau, sai a je a kai shi kuma a nemo waye responsible da mai wannan abu. Yes, a zo ai prosecuting nasa. Maka prosecuting nasa daga nan ka faɗa an sani, in ma baka faɗa ba gobe ya fita ba zai kuma yi ba shi.
Malam Aminu, barista ce yana cewa akwai karancin zartarwa daga bangaren waɗanda alhakin ya sha ya do ya ratai a wuyansu. Amma ku da me yasa a matsayin iyaye kuke barin yaran nan ne suke ragaita? Mun yadda cewa akwai waɗansu marayu ne, wasu akwai rashin galihu da sauransu. Amma zaka tarar da yawa kuma suna da iyaye.
Akwai rashin ko in kula da rashin sanin daraja dama.
A fahimtar ka meke kawo rashin ko in kula din?
Akwai wanda
rashin sukuni ne na tattalin arziki ko ilimi ko wani abu misali.
Ai akwai wanda zaka gani yana da kuɗin da zai je ya karo aure ko ya isa mu kuɗi sai ya je ya kai kuɗin aure kaza kaza, amma ba zai tsaya kula da yaran ba, makarantar su, ilimin su. Akwai wanda fa yayan nasa inda kasan tumakin birni. Akwai mutumin da na gani yara ne kanana ba shi dai dauko in ga makani, amma da mahaifin ya zo aka kama yara aka kai shi gun yan sanda sai ya gashi yana tabi. To kaga da dokar da mahaifin ya kamata a fara hukunta, wa'ansu kuma zaka ga marayu ne, mahaifansu sun mutu. To kuma ka san da akwai tsari na zamantakewa, yanzu da ko irin kayan sallah za a sai a haɗa duk da ƴaƴan makota a yi su, amma yanzu zaka ga rayuwar kowa ya koma nasa da nasa.
Barista Bilkisu, yanzu bayanan da suka gabata da ma tattaunawa da kuka yi a taron kunnan na kungiyar lauyoyi mata din nan, kun gamsu cewa wannan doka ta kare muradin yara ba a aiwatar da ita yadda ya kamata ba, duk da cewa tana kasan nan ta Najeriya shekaru 20 baya, waɗanne matakai kuke ganin ko kike gani ya kamata a ɗauka don ta yi tasiri?
Matakan da za a ɗauka suna da yawa. Na ɗaya, ita kanta gwamnati ta yadda cewa akwai political will,
akwai himma daga
akwai himma na za ta aiwatar da wannan dokar. Na biyu, a samu duk abubuwan da doka take bukata, kamar yanzu ko da ana cewa ta samu contradiction da constitution na kafa family court, ai kokari a resolve wannan, ko na ji ma dai a resolve wannan issue na family court, tunda na ga already wasu state din an ce sun fara. Saboda ita dokar tana bukata ba so take in an kama yaro ko an kama iyaye a kai su wani wuri can ba, a'a wasu masana ne na musamman na harkar iyali
kwararru
su za su handle. Kuma yanayin ita kotun ba a daukan dogon lokaci na dogon zango, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, saboda sha'ani ne na maganar gine al'umma. So ana bukatar ma'aikatan da za su yi wannan ma'aikatan training a kafa kotun, kuma ya zama duk wasu abubuwa da ake bukata na aiki gwamnati ta samar da su. Sannan a su kansu, tunda abu ne na al'umma, al'umma a dawo grassroots. Kaga mai unguwa yana da matakin da abin da zai fi rawar da zai taka, da kaci yana da shi, sarki yana da shi, amma wai amma sai na ga abin an maida wa implementation wa ya koma local government. local government kuma a cikin da ita kanta doka tana da wasu matsaloli wanda ni lokacin da aka fara meeting na farko na yaya za a fara implementing da aka fara ne raising wannan issue naje in aka zo magana chairman da yake shi zaben sa aka yi kuma lokaci gare shi yana gamawa zai tafi kuma wasu zaka ga dabi'un su ko abubuwan su ba wai damuwa suke da ci gaban al'umma ba ka gane
alƙiblar rayuwa
ce ta mulki su su mulki ne ko rayuwar da ta ci ta
aja a zo a wuce din
yawa to kamata waɗanda suka fi zama dab da al'umma shi mai unguwa ga dayayi dama a gidan su ya saba baban shi yana sulhunta iyali ya saba in bako yazo baban shi ya gari zai a za a zo wurin baban shi shi ma abin yazo kan shi idan matsala ake da shi unguwar su wurin su za a fara zuwa so ya riga saba da matsalolin al'umma su ya kamata a ce an sa a gaba wajen implementation na aiwatar da wannan doka daga farko amma wai abun mamaki sai na ga an sa wai ciyama
barista ce di barista Lukisu sai magana akan aiwatar wannan da sauransu amma abun dubawa shine gwamnatin Najeriya ko majalisar dokokin Najeriya sun amince da wannan doka shekara 20 baya baka ganin su ma akwai gazawa ko kuma nuna halin ko in kula daga bangaren ita misali gwamnatin tarayya tunda abin da kika amince da shi cikin shekara 20 kamata ya ce watakila da ta yi amanna da abin ko watakila za a fi samu canji
za a iya cewa da gazawar amma kuma ba za ka dauke ka babba ba dalilin kuwa shine saboda wannan dama da take karkashin dokan na cewa kowace jaha ta je ta yi certificate da a ce absolute doka ce wadda kawai za a aiwatar da ita daga gwamnatin tarayya to sai a dora gwamnatin tarayya ne fi 100% akan wannan abu amma tunda doka tana da wannan togasiyar to ba za a dora musu laifi 100% ba sai dai a dauko a dora wa jihohi kuma tunda in ka duba za ka ga duk abubuwan da dokan nan ta zo take addressing ai jihohin su suka fi zama ya fi shafa su suka fi zama affected
case to amma bayan ma majalisar ɗinkin duniya ta zo da wannan ƙuduri a yanzu fa akwai ƙasashen da ba su ma rungume ta ba ba su ma yi maraba da ita ba
cikin su akwai kamar irin su ƙasar Amurka za ka ga da yawan lokuta ana yin doka ne sakamakon akwai abubuwan da dokar za ta magance yanzu a ƙasashe irin su Amerika za ka ga akwai ƙarancin abusing ɗin haƙƙin yara saboda haka mu nan da muke da abin rampart ko kuma yayi yawa mun barka buƙatar aiwatar da dokar sama da su ko sun aiwatar kuma maybe akwai dokoki da suke da shi wanda duk yayi kwabarin din irin waɗannan abubuwan da suke cikin dokar shi ma zai yi tasirin ko wajen cewa ba lallai sai sun aiwatar da ita ba amma idan ka dauko ƙasa irin ta Najeriya zaka ga ko da muna da dokokin da suke ya kamata a zo a kawo wani abu da zai jinjina a dan baka abu to ni na ganin wannan shine dalilin da yasa wasu daga cikin kasashen basu
damu
da shi yasa ma nake so da wannan zaka gane cewa ita dokar ba doka ce da ta shafi addini ba ko kuma wani abu wani aqida ko wani abu da tun kaga samu da kasan saka inda kamar za a ce wani abu to amma kaga doka sai aka yi shi for the well-being of a samu ingantuwar rayuwar yara musamman a guraren da ake tozartar da su ko kuma ake cutar da su
to ba iyakarta kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji hanyar da bakin namu ke gani za a iya ankarar da iyaye domin su rungumi dokar da kuma bada goyen baya da zai kai ga kafata a matakin jihohi kafin nan a madadin bakin barista Bilkisu Ibrahim Suleiman da barista Ibrahim Shedi da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam sai madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Dadi Balawe daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
to madalla sai dai jama'a za mu na aikin gafara ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba saboda karancin lokaci kuma anan ne za mu nade tabarban mu koma gefe sai kuma canza hantsi za ku ji maimaicin wannan shiri sannan wato da karfe 3 za ku ji wasu wato karfe 3 agogon Ghana kenan 4 agogon Nigeria za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe wanda ya shirya ya bada umurni da ma injiniyan mu na wannan safin Sheikh Zubair Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC. Nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.